بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود وديع الله سبحانه وتعالى بهذا مؤن صافية تا الصبر 26 ga watan Sha'ban a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 13 ga watan 6 a shekara ta 2015 na lissafin da ake kira miladiya. Za mu tashi yau a darasinmu na 108 karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na malam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Idan ba mu manta ba, darasin karshe da muka yi karatu ne daga ta'liqin da malam Salih Al-Sheikh yayi akan waɗannan ɓangarori da muka karanta. Cikin abin da yake magana na sharhi na abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa dangane da alaƙar da take faruwa tsakanin ɗan adam da aljani, wanda ya kasa ta kashi uku, kuma ya bayyana mana kowanne, shi ma malam Salih Ali Sheikh ya bayyana kowanne. Lura da cewa mun zo ƙarshen wannan littafin, la'alla za mu daure mu takure mu ƙare wani littafi yau, ya zama shi ne darasinmu na ƙarshe a littafin da Ibn Taymiyyah ya rubuta. La'alla idan akwai wani abu da zai biyo baya wannan darasi, shi ne Al-Khatima, wanda shi kuma malam Salih Ali Sheikh ne ya sa, ba shi Ibn Taymiyyah ba. Wannan Khatima ya taƙaita mana abin da yake cikin littafin ne baki ɗaya, ko da ba mu yi shi ba za mu ɗauka mun sauke littafin nan mun gama shi. Dama yana cikin abin da ne harare, in dai Allah ya ba mu dama mu samu mu gama shi kafin Ramadan, sai zama bayan Ramadan insha Allah wani abun daban za mu yi ba shi ba. Da haka ina ga mu ba da lokaci mu ga yadda muna fata lokacin ya ishe mu, yadda duka abin da za mu ambata ya zama cikin lokacin da Allah zai yassare mana. Idan za mu koma asalin littafi can sama, za mu tashi ne inda yake cewa fa in kana mushrikan ya'budul kawakiba. Dama mun yi faɗakarwa a kan wannan, ko cewa mun dawo nan ne za mu tashi, tare da cewa akwai buƙatar mu koma baya kaɗan don mu fahimci siyaƙin zancen, domin nan tsakiyar magana ce. Farko ya yi magana ne a kan dama alaƙar da take aukuwa tsakanin mutum da aljan, ma'ana hulɗar da wani mutum ɗan adam zai yi da aljanu, takan zama kashi uku. Ya kasata ya gaya mana wajen yadda ɗan adam zai iya amfani da aljan cikin abin da ya halatta, da inda zai iya amfani da shi cikin abin da ya haramta. Akwai kuma amfani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wajen bayani da iblagin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne dama kashi uku da ya kawo mana. To a na ƙarshen shi ne inda yake bayanin abin da zai iya akwai, ce wa in lam yakun tammal ilmi bi shari'ati fasta'ana bihim fi ma yadhunnu annahu min al-karamati. Ishi in kuma ba mai cikakken ilimi bane ya amfani da aljanu ya nemi taimakon su cikin abin da yake zato cewa karama ce, kamar misali yace mithlu an yasta'ina bihim ala al-hajj, kamar wanda zai amfani da su su kai shi haji, aw an yatiru bihi, ko kuma su tashi sama da shi, inda sama'il bid'i, yayin da ake kaɗe-kaɗe na bid'a, mana sai dan ya nuna wa magoya bayansa a wurin waɗanda suke halarce cewa yana da wata karama, sai aljanu su zo su ɗaga shi sama sai a yi sama da shi. Aw an yahmiluhu ila Arafat, ko kuma su ɗauke shi su kai shi filin Arafa, wala yahujju al-hajj shar'i, ba tare da ya yi hajjin shari'a ba, alladhi amarahu Allahu bihi, ko alladhi amarahu Allahu bihi wa rasuluhu, wanda Allah maɗauki umarce shi da shi, haka nan manzansa sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi. Wa an yahmiluhu min madinatin ila madina, ko su dauke shi daga wani gari zuwa wani gari wani au zalika da makamancin wannan sai shi fa hada wanda yabi aljanu a irin wannan magrurun rudadde ne an rude shi kad makaru bihi sun masa makaru sun yi masa makirci shi ne abin da yake nufi ba makaru irin na bahaushe ce amma makaru ma'ana an maka wani sannu ko wani tsafi ba shi yake nufi ma'ana dai sun masa wani makirci sun masa shi mai sun rude shi wa kathirun min ha'ula'i yace da yawa daga cikin irin waɗannan mutanen qad la ya'rifu anna dhalika min al-jinn bai ma san wannan abun daga aljinu bane bal qad sami'a anna awliya Allah lahum karamatun wa khawariqun lil adat yace yaji dai cewa waliyai suna da abinda ake cewa karama suna kuma da abubuwa da suka keta al'ada haka ne ko sai ce walaysa innahu min haqa'iqil imani amma bashi da wani abu na hakikanin imani wa ma'rifatil qur'ani da kuma sanin alqur'ani ma yufarriqu bihi ilin abinda zai iya bambancewa da shi ya bambance me bainal karamatir rahmaniyya tsakanin abin da ke karama ce ta Allah mai rahama wa baina at-talbisatish shaytaniyya tsakanin cakuɗe-cakuɗe na shaidanu da suke cakuɗa mutum su rike tashi fayamkuruna bihi sai zama an masa makirci bi hasabi i'tiqadihi gurgudan aqidarsa ina jin yanzu mun dauko zancen kun fahimce shi sai ce faman kana mushrikan ma'ana nan yana faɗa cewa makircin da shaidanun sukan yi wa wannan rudadden mutumin sukan masa ne gurgudan irin aqidarsa sai kawo misali sai ce fa in kana mushrikan idan shi rudadden da aka ruda din ya zama mushriki ne dama ya abudul kawakiba yana bautawa taurari wal awthana da kuma gumaka auhamuhu sai su sa shi ya zaci shine auhamuhu su sa shi ya wahami ya tsammaci annahu yantafi'u bitilkal ibadati cewa yana amfanuwa da wannan bauta da yake yi da yake wa gunki kenan wa yakunu qasduhu al-istishfa ya zama kuma manufarsa abinda yake nufi ya samu shine kawai neman ceto wa tawassul da kuma tawassuli mun san da yawa daga cikin masu bautawa gumaka suna cewa suna bauta musu ne domin lura da sunan da aka sawa gunkin ba wai saboda asalin kallon sassaƙen da ke gaban su ba domin gumaka galibi sassaƙa su akai imma daga dutse wa imma daga ice sai ayi gunki to me bauta musu in ya sa su a gaba yana bauta musu in an ce me yasa yake bautawa zai ce ya hararo sunan da aka sawa gunkin ne in sunan salata to zai tuno wani mutumi ne sunan salata mai ibada mai kaza ma kaza ba wannan isin da yake gaban sa ba ai kun ga kenan sai ya ce ya kira sunan sa ne domin ya cece shi domin ceto yake nema ba wai dan ya dauke shi Allah da ya halitta ba ai duk mai shirka wannan ita ce kofar da yake shigowa haka ne ko to shine abin da ke nufi sai waye ce waye kunu qasduhu al-istishfa'a wa tawassula mimman suwira dhalika sanam ala suratihi wato yana neman tawassuli daga wanda aka suranta wannan gunkin a surarsa ma'ana hoton mutumin da ko mutumin da aka yi wannan gunki akan surarsa wannan mutum yake halattowa min malakin ko mala'ika ne au nabiyin ko annabi ne au shaykhin salihin ko wani shehi ne salihi fayadunnu sai shi mutumin ya zaci annahu ya'budu dhalika an-nabiyya aw as-saliha sai mutumin ya zaci cewa yana bautawa wannan annabin ne ko kuma wannan mutumin salihi wata kunu ibadatuhu fil haqiqati amma ibadarsa a haqiqanin lamari zata zama lishaytan shaytan yake bautawa domin shaytan ne ya suranta kansa da surar wannan mutumin yazo har kila mai masa magana har ya amsa masa kamar da zamu zo mu ji ya ambata mana qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jinna aktharuhum bihim mu'minun wannan aya a cikin suratu saba 40 zuwa 41 yana cikin manyan ayoyi da suke bayanin tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yawma yahshuruhum jami'an, a ranar da Allah zai tara su baki ɗayan su. Malamai suka ce nan ana nufin al'abiduna wal ma'budun, masu bautar da wanda ake bautawa, duk Allah zai tara su. Duk wani mutum da ya taɓa riƙar wani ya bauta masa, muna fahimta, musamman nan abin da nake so ku hararo shine kuma lafazin da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi, tunda har za a tambaye shi wanda aka bautawa din, wannan ya nuna ashe wanda ake bautawa ba ise bane. Kun fahimci abin da nake so ku hango? Idan da ise ne, za a tsaye da ise ran tashin aljama a tambaye shi, ko a tsaye da dutse ko bishiya, ke bishiya me yasa aka bauta miki? Ba haka za a yi. Amma tunda za a tsaye da waɗanda aka bautawa, ashe waɗanda asalin ake hararo surar su a cikin gunkin su ake kallo, ko waɗanda ake hararo surar su a taurarin ko ranar ko watan da ake bautawa, to su ne waɗanda za a tara su ran tashin alƙiyama, da su da waɗanda suka bauta musu sai Allah ya tsaye da su, a tsaye su sai a tambaye su. To wannan in Allah subhanahu wataala ya tsare mutane da waɗanda ake bautawa da waɗanda suka bauta din, thumma yaqulu, sai Allah ya ce, me za a ce? Thumma yaqulu lil mala'ikati, sai Allah ya ce wa mala'iku. Farko kun ga sai aka fara da waɗanda suke fadar Allah, mala'iku, sai a fara tambayar su, a ha'ula'i iyyakum kanu ya'buduna, shin shine malan a din nan, hamza ce ta istifham, ha'ula'i, waɗannan ba na nesa ba, ga su an ci tsaye su a gaba, waɗannan da kuke gani yanzu a gabanmu gashi ana tambayar, iyyakum kanu ya'budun, ku suka kasance suna bautawa? Nan wa ake tambaya? Waɗanda ake bautawa ɗin su ake tambaya. Nan dan a ƙara tsoratar da wanda shi ya bautar, sai a fara ma da ubangidan da aka bautawa, kai kai ne waɗannan suke bauta maka? Kaga ba mai ko a ce ku waɗannan masu bauta, waɗannan kuke bautawa, sai aka tambaye su wanda ake bautawa ɗin, wanda da yawa daga cikinsu ma ba su san ma ana bauta musu ba, to amma duk da haka za a tambaye su. Kaga duk mutumin da ya bautawa wani ɗan adam, saboda mutumin kirki ne a lissafi irin nasa, to hakika bai taimaka masa ba, ya ya sa shi a cikin halin tuhuma, domin ko za a tsaye da shi za a tambaye shi. Kowaye mutum kun ga dai a cikin mutane salihai dai, in salihi ne, in wali ne, bai kai annabi Isa ba, amma annabi Isa Allah bai tsaye da shi ya tambaye shi, a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah, shi ma za a tambaye shi, kai ne ka ce wa mutane ku bauta mini da ni da mahaifiyata, min dunillah, sai aka hada shi ma da mahaifiya dan a nuna cewa fa shi ba ubangiji bane. Wannan shi kansa wani abu ne da ya kamata ka hararo in kana maganar wannan aya. To Allah madauki zai tambaye mala'iku, shin waɗannan mutane ku suka kasance suna bautawa? Qalu, sai mala'iku su ce, subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, anta waliyuna min dunihim, kai ne abin jibintar mu ko ma bayan su, ma'ana ba ruwanmu da su, ba mu san su ba, ba su san mu ba, ba abin da ya haɗa mu da su. Nan kun fahimci wannan zancen? Waɗannan mala'iku da ake tambaya, tare da ba su san cewa an bauta musu ba ma, amma duk da haka sai suka yi gaggawa suka maƙalewa Allah, suka ce ya Allah, ba tare da cewa wannan abin ba shi ya tambaye su ba, shi abin da ya tambaye su shine waɗannan mutane da suka bauta, ku suka bautawa? Amma maimakon su ce ya Allah ba mu suka bautawa ba, sai suka ce ya Allah, subhanaka, na farko tsarki ya tabbata gare ka, ga dukkan mutumin da ya shirka da kai, to muna fata tsarki ya tabbata gare ka, addu'ar mu shine tsarki ya tabbata gare ka, ka barranta daga duk wani wanda ya bautawa wani wanda ba kai ba, ka barranta daga duk wani wanda aka bautawa wanda ba kai ba, sannan kuma anta waliyuna min dunihim, mu kai ne namu. Kaga sai suka makalkalewa Allah kafin su bada amsar ma, cewa su ba a bauta, sai suka ce a Allah, mu tare muke da kai, ba ruwanmu ba a bauta mana ba, in ma sun bauta ba mu sani ba, mu dai kai ne abin bautar mu. Kaga tambayar da aka yi musu ta me ta shin an bauta muku ne ba wai ta kowa kuke bautawa ba amma sai suka ce ya Allah mu kai muke bautawa anta waliyuna min dunihim bal amma kanu ya abuduna aljinna sun kasance suna bautawa aljanuni kun ga magana mai jami'a ta fito aljanu suke bautawa aktharuhum mafi yawan su suwa su mutane masu bauta bihim mu'minuna ay mu'minuna bihim ay bil mala'ikati masu imani ne da mala'iku mafi yawan mutane sun yi imani ne da amma mala'iku ba sun yi imani ne da aljanu mafi yawan mutane sun yi imani ne da aljanu kuma aljanu suke bautawa ka koma kaga malami suna cewa ka koma tarihin shirka baki ɗayanta a duniya mun sha magana akai musamman a cikin wannan darasi asalin shirka da aka fara yi a tarihin dan adam a zamanin annabi Nuhu shi yasa ya zama shine manzo na farko da aka turo zuwa mutane domin ya hana su yin wannan shirka waɗanda ake bautawa zamanin annabi Nuhu su waye na farko an fara zuwa kabarin wasu mutane ne salihan bayi da suka kasance suna ilmantar da mutane addini su ne irin su waddu wa sawa wa yahufa wa yuqa wa nasra mutane sun fara zuwa kabarin su suna roƙon Allah dan alfarman su ko makamancin wannan sai shedan ya zo ya ce to ai mutum mutumin su ya kamata ku idan ku rika tuna su shikenan sai aka yi mutum mutumin su aka yi gunki wannan shine shirka nau'i na farko nau'i na biyu ita ce shirkar mutanen zamanin annabi Ibrahim zamanin annabi Ibrahim me ake bautawa taurari wuta da rana da wata da taurari da suke sama to su kuma duk waɗannan da waɗancan abinda suke hararowa in ma a kabari shine wanda aka binne a cikin kabari ko mutum mutumi aka yi to mutum wanda aka yi hotonsa a wannan mutum mutumin ko gunkin shi suke hararowa su kuma masu bautawa taurarin sama da kuma rana da wata yayin da suke roƙon taurarin nan ko watan nan ko kuma abin nan rana ko wata abinda suke hararowa a zuciyarsu shine me wani mutumi salihi mutumin kirki shi ma mun fahimci wannan ko kuma sai ya zama aljanu kuma sai su zo su wuce a gaba idan ana bautawa wancan ko mutanen ko kuma wannan taurarin sai aljanu su rika amsawa waɗannan mutane sai mutanen su ji kamar waɗannan mutane da suka hararo ma'anarsu a cikin itancan ko kuma a wannan taurari su ne suke musu magana shikenan sai a samu wannan matsala kun ga ashe a ƙarshen ko a ƙarshen tike lamari wa aka bautawa aljanu aka bauta Allah sa kun fahimci wannan mutum Allahu musta'an mun je dai sai ke cewa wali hadha kana alladhina yasjuduna lish-shamsi wal-qamar shi yasa waɗanda suka kasance suna yin sujada ga rana da wata wal kawakib da taurari yaqsiduna as-sujuda laha suna nufin yin sujada ne ga waɗannan halittun fayuqarinu hash-shaytanu sai shaydan ya muqarana ya gwamu da su waɗannan halittun da rana da wata inda sujudihim likawni sujudihim lahu ko liyakuna kai sujuduhum lahu yayin da mutum ya zo masu bautawa rana sai shaidan ya zo ya haɗu tare da rana sai ya tafi mahudan rana inda rana take hutowa domin masu bautawa rana suna bauta mata ne lokuta biyu da lokacin fitowa da kuma lokacin faduwa to lokacin da rana take fitowa sai shaidan ya je mafitar ranar sai ya tsaya ta yadda yayin da masu bautawa rana suka sunkuya suka yi sujada ga rana to shaidan yana gurin sai ya zama cewa shi aka yi wa sujadar kuma ya rika jin alfaharin shi aka yi wa sujada haka nan zai tafi mafadar rana a lokacin da rana take faduwa saboda waɗanda suke bautawa rana a lokacin da za su yi mata sujada a lokacin da za ta fadi sai ya zama shaidan suka yi wa sujada ba ranar ba kun ga duka dai a ƙarshe an bautawa shaidan shaidan wane ne aljani wannan dai ya tabbatar mana wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa aktharuhum bihim mu'minu dan me zai je wannan wuri liyakuna sujuduhu lahu domin sujadar da waɗannan masu bautar za su yi ta zama gare shi suka yi ba a ɗauka ga rana ɗin suka yi ba wali hada don haka ya tamaffalu shaytanu bisurati man yastaghithu bihi almushrikun shi yasa shaydan yake fitowa a sura ta mutumin da mushrikai suke neman agajinsa yayin da wani mai shirka zai nemi agajin abin bautarsa sai shaydan ya zo da surar wannan abin bautar domin mutumin ya ga cewa ai wanda ya kira din ne ya zo hakikatan ya amsa masa abin da yake bukata wannan ana yin sa to wannan yanzu shine Malam Ibn Jibir zai kawo mana misalai akan haka na waƙi'i na yadda wannan abun ya rika kasancewa a tarihi yace fa in kana nasraniyan idan mai bautawa wannan gunki din ko kuma wanda ake bautawa din dai in ya zama kirista ne shi wastaghatha bi jirjis in ya nemi agajin jirjis jirjis sunan wani daga cikin waliyai ne a wurin kirista a turawa suna kiransa Saint George Saint George mashhuri ne a gun turawa ya rayu zamanin daular rumawa yana cikin sojojin da suka yi yaƙi a ƙarƙashin daular rumawa amma shi ya karɓi addinin kirista ko in ce a wancan zamani kafin addinin kirista ya zama addinin shirka baya bautawa a gumaka su kuma daular rumawa a lokacin suna bautawa rana da wata ne da taurari to shi wannan George kamar da suke faɗinsa da turanci an haife shi ne a shekara ta 280 daidai ta wannan hijirar ta miladiya kun ga yanzu muna 2015 ko to 280 ta wannan abin nan ba ta hijirar musulunci ba ta shekarar nan ta miladiya lokacin aka haife shi kuma an kashe shi a shekara ta 303 lokacin da ya ƙi ya bauta wa gumakan rumawa sarkin rumawa a wancan lokaci ana ce masa Diocletian Diocletian sunan sarkin a lokacin shi ne yasa aka kama shi aka kashe shi har sakamakon azabtar da shi da ake yi ɗaya daga cikin matan wani daga cikin sarakunan ita ma ta bi addininsa kamar ka iya cewa ta musulunta ko ta bi addini irin a addinin da wancan bawan Allah yake a wancan zamani duk da cewa a wancan zamani su ne masu musulunci su waɗannan mushrikai mutanen rumu su ne masu wato bautawa rana da wata suna cewa wannan mutumi Saint George ɗin ɗaya ne daga cikin waɗanda ake kira mataimaka guda 14 har zuwa yau ɗin nan a Ingila duk ranar 23 ga watan April ana bikin ranar zagayowar mutuwar wannan mutumi saboda kashe shi da aka yi a 303 to shine in har 23 April ta sake dagowa to ana bikin wannan mutumi a Ingila zaka gani yana cikin mutanen da har sai da aka kudin Ingila na farko na zinare hotonsa ne a jiki zaka ji ana Saint George to asalinsa da yake ne a maganganu irin na su waɗannan mutane sun faɗi wasu maganganu da a rubuce-rubucensu su kiristoci suna cewa wannan mutumin har yahudawa suna girmama shi wai har ma musulmi suna girmama shi akwai ne mutumi ana sai masa Richard G. Hovannisian ya rubuta wani littafi mai suna Religion and Culture in Medieval Islam a cikin wannan littafi yake cewa musulmi suna girmama wannan wani suna cewa shine al-Khadir wannan fassararsa shi kuskure ne ba haka bane a wurin musulmi Khadir ba shine wannan Saint George ba amma su a cikin encyclopedias da suka rubuta sun bada labarin cewa wai wannan Saint George din shine wai al-Khadir wai har ma suna ta kokarin su fassara me yasa ake kiransa al-Khadir Khadir kore kenan wai suka ce shi dokin Saint George da ma wai kore ne wai shine asalin abin da sai ake ce masa Khadir dan ana zancen kore launin wannan abin nan sa asalin zancen tukan su dai suna nan da yawa da wata mata Elizabeth Ann Finn ita ma a 1866 ta rubuta littafi Home in Holy in the Holy Land shi ma a ciki ta ambaci waɗannan irin maganganu cewa wai mutane suna zuwa hatta kabarin wai wannan mutumi har musulmi wai suna zuwa kabarin wannan mutumi suna kai mahaukata in suna da 'ya'yansu sun haukace ana kai su wurin don ai addu'a don su warke kuma ƴaƴan suna warkewa in ji ita wannan mata wala kuma duk ba haka bane ko kuma ko an samu haka nan san dai ba karanta ba musulunci bace kuma daga jahilan musulmi ne za a samu wannan a takaice ne Saint George daban Khadir annabi daban don shi wancan zamanin annabi Musa yi Allah madauki ya bamu labari a cikin suratul kaf wannan kuwa kun ji haihuwar sama a wannan tarihi ne na miladiya ba wancan zamani ne ba mu kyale dai wannan ne ce so nake dai kusan wannan suna tunda Ibn Taymiyya ya faɗe shi a littafin sa wane ne wannan suna ya ana kiransa Georges da larabci ana ce masa Georgios to kuma a turanci shine ake ce masa George shine Saint George yadda ya shahara a wurin su turawa akwai dai abin nan nutsi da dama da suke cewa ce ana ce masa Georgios a wani kaulin ana ce masa Jireis ana ce masa Julius ana ce masa George duk wannan sun faɗa a cikin encyclopedia nasu shine dai kuma kamar da ambata mana a Saint George mu kyale shi yace idan mai bautar Kirista ne wastaghafa bi Georgios ya nemi agajin wannan Saint George din au ghairihi ko waninsa jaa shaytanu sai shaydan ya taho fi surati Georgios a surar wannan mutumin Saint George din domin wannan na nuna maka fadin ilimin Ibn Taymiyya yadda ya san damuwar da aka da wannan mutum domin wannan mutumin an haife shi ne ko in ce ya rayu a garin Lud al-Lud da larabci haka ake cewa kiransa a Palestine yana nan ana ce masa Lidda da turanci haka suke ce ma Lidda to mahaifiyarsa ce yar wannan wurin mahaifinsa ba dan nan bane amma tunda nan kun ga duk a cikin area Sham ne Ibn Taymiyya a Sham ya rayu tunda mutumin Syria ne Syria da Palestine kusan su suke sosai don haka labari akan wannan mutumin cewa ana zuwa kabarinsa ba zai zama wani bakon abu ba gurin irin su Ibn Taymiyya wanda suke wata kasar ma ya sani ballantana wanda yake kusa da shi yawa to shi yasa yake bada wannan labarin wannan mutumin ga yadda ake zuwa ana irin wannan shirka a kabarinsa to shine sai yake cewa idan mutumin da yake wannan shirka mai bautawa wannan mutumin ne sai shaydan ya zo da sura irin ta wannan mutumin a au man yastaghifu bihi ko kuma dai wani mutumi dai da shi wannan mai shirkar ya nemi agajinsa wa in kana muntasiban ila al-islam in kuma mutumin yana dangana kansa zuwa ga musulunci ne wastaghafa bi shaykhin kuma ya nemi agajin wani shehi yuhsinu dhanna bihi wanda yake kyautata zato cewa shehin nan mutumin kirki ne mai shuyukhil muslimin wanda yake kyautata masa zato a cikin shehunan musulunci jaa sai shi shaydan ya zo fi surati zalika shaykh a surar wannan mutumin in mutum yana bauta ma wani shehi mai suna kaza to sai shaydan ya zo da surar irin wannan yadda yake zuwa musu yanzu a jikin bangon gidaje a ce ga shehu wani a jikin bango irin wannan abin da yake faruwa a gun mutanen zamanin yanzu to shaydan ne yake zuwa musu sai kuma su dauka wannan shehin ne kuma sai a nemi agajinsa a nemi ya kawo ruwan sama a nemi abubuwa dai wanda haƙi ne na Allah kuma in an yi haka da wannan mutumin shirka aka yace wa in kana min mushrikil hind ko kuma yana cikin mushrikan India jaa fi surati man yu'azzimuhu dhalika al-mushriku sai yazo a surar irin wannan mutumin da shi mai shirkar yake girmamawa ma'ana dai kowane ne ake bautawa to sai a zo a sura irin tasa thumma inna shaykha al-mustaghafa bihi ai kun kafin mu je nan ai kun san dai ana irin waɗannan abubuwan waɗanda suke bautar gunki alhamdulillah na sha gaya mana cewa Allah ya tsare mu anan waɗannan abubuwa ba su da ƙarfi amma inda bautar gunki take da yawa duk gidan da yake akwai gunki to akwai mai kula da shi ai ko akwai kuma mai samun fa'idantuwa a duniyance da wannan gunkin da ake bautawa zai aje wani wuri da za a rika zuba sadaka shi abin da yake samu na duniyarsa ta hanyar wannan sadaka ce sannan zai aje wani mutumi zai rika magana a bayan wannan abin da ake bautawa din sai idan mutum ya zo ya roki wannan gunkin sai ya ji an masa magana kai ne wani dan wani kaza da kaza da kaza duk wannan suna yin wannan dabara ko su samu mutum su aje in ba tsantsar masu hulɗa da aljanun bane ko kuma aljanu su rika zuwa musu suna wannan abu wannan shi zaka ji suna kira oracle oracle shine dama wanda za a zo ana tuntubarsa da irin wannan ana fada yana fada ana cewa kaza za a yi kaza sai za a yi kaza mun fahimci wannan abu to wannan duk ana yin su a India da makamantan wuraren da shirka dai ta zama ita ce babban abin da ake yace kuma inna shaykha sannan shi wannan shehi al-mustaghafa bihi wanda ake neman agajin sa in kana mimman lahu khibratun bi shari'ati in ya zama yana cikin wadanda yake da khibra yana da ilimi yana da masaniya dangane da shari'a yana da ilimin shari'a lam yu'arrifhu shaytanu annahu tamassala li ashabihi almustaghifin bihi shaydan ba zai bashi labari ba zai ga mashi ne lam yu'arrifhu shaydan ba zai ga masa cewa ai naje ma'ana shi shaydan kenan yaje ya zama shi ya zo da suya irin ta wannan mutumin da wurin mutanen da suke neman agajin mutumin shaydan ba zai ga masa ba sai bashi haka mun fahimta ne domin kada da ya san dama in ya ga masa inda mai rai in ma'ana yana zance in mai rai ne in yana da rai shi wanda ake bautawa din shaydan ba zai je sanar da shi cewa ga kaza ta faru dan ya san zai fadaka kuma zai fadakar da mutanen da suke wannan yayi musu wa'azi kuma su daina tunda ba so yake a daina ba sai ya kyale shi amma idan ba mai ilimin haka bane me zai sai ya ga masa sai ya rudu sai a cigaba da shi dan ana rudarsa su kuma ana rudar wadanda ake bautawa Allah sai kuna fahimta zance dai sai ce wa in kana sheku in kuma shi shehin mimman la khibrata lahu bi aqwalihim ba shi da ilimi dangane da maganganun su naqala aqwalahum lahu sai dauko maganganun wadanda suke bauta masa din sai shi shedan ya debo maganganun misali a ce ga wani shehi yana wani gari daban akwai wasu mutane kuma suna bauta masa a wani gari daban to sai shedan sai ya je ya dauko maganganun waɗannan mutane da suke bauta wa wannan shehi sai ya kai masa sai mutumin ya rika jin mutanen suna magana cewa ya shehu wani mana kaza ya shehu wani a gaje mu tare da cewa wannan sauti nasu shedan ne ya dauko sautin ya sa a kunnen wancan ne shi kuma shehin in ya ji sautin sai ya bada amsar abinda waɗancan din suke so na wata magana aje ai kaza aje ai kaza sai shedan din da ya dauko sai kawo waɗannan sai a sake rudar su sai su ce ai sun ji muryar shehi ya amsa musu kun bi jinan nan kun ga wannan shine ainihin rudanin da shedan yake sa dan adam ya je ya ci gaba da bauta wa gunki Allah sa kun bi jinan nan to shi na wa alaikum salam I yana faruwa tabbas za su ce sun faɗi wata magana kuma sun tabbata shi shehun baya nan amma sun ga shehun ko sun ji muryarsa ko kuma wani ya ji ya ce kaza ya ce kaza sai a ce in da ba dan ubangiji ba ne ya za a yi wannan abin ya faru shikenan sai mutum ya ƙara rudewa sai ci gaba da bautar wannan mutane a waɗanda suke bauta musu Allah sauƙi Allah kuma sauƙi yace naqala aqwalahum lahu fayadhunnu ulaika sai wadancan su zaci anna shaykha cewa shi shehi sami'a aswatahu min al-bu'di yaji magana su ne can daga nesa wa ajabahum kuma ya amsa musu kikenan kun ji aizancan ya bayyana yace wa inna ma huwa al-hali huwa wannan abu ya kasance ne bi tawassuti ash-shaytani shedan ne wannan aiki shi ya shiga tsakiya ya dauko magana daga nan ya kai ta can ya dauko magana daga can ya kai ta nan mun da fahimci misali sai sai walaqad akhbara ba'du shuyuhi wani shehi inji ibn jami'a ne yake bada wannan labari yace wata rana wani shehi ya bada labari alladhi ba'du shuyuhi alladhina kana qad jara lahum mithlu hadhihi aw mithlu hadha wani shehi da irin wannan abun ya auku gare shi ya bada labari bi surati mukashafatin da sura ta irin mukashafa haka ya bada labari yana ga wani abu ne irin abin da suke cewa mukashafa an yaye masa wai ya gani a wa mukhatabatin da kuma magana an yi masa magana ya ji faqala sai yake cewa shi shehi a yurunani haka yake a wani bugun na littafin yurini haka yake cewa yurini aljinnu aljanu sun nuna mini ko suna nuna mini shay'an barraqan wani abu mai kyalli yana kyalkyali kamar walqiya shine shay'an barraqan mithlul ma'i wazzajaj misalin ruwa da gilas na ta ce ga ruwa ga gilas ga rana me zai faru ai zai rike gilli ko yawa sai 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 waɗannan aljanu sun sai su zo su nuna mini wani abu mai irin wannan yana irin wannan gilli wa yumathiluna lahu to iya magana sa kenan nan zai zo ya ci gaba sai ibnu tibi yake cewa wa yumathiluna lahu sai su rika misalta masa fihi a cikin wannan gilas din da ruwan suna nuna wa shi wannan shehin ma yutlabu minhu al-ikhbar bihi abinda ake so ya bada labari akai sai a zo masa da gilas da ruwa rana tana haskawa kun ga sai a samu kyalle sai a zo masa da irin labarin da ake so ya fita daga bakin sa sai ya ga wani abu mun fahimta qala sai mutumin yace inji ibnu jamia fa ukhbiru an-nasa sai in ba wa mutane labari bihi da wannan abin da na gani kun gane zancen kwalbar da aka nuna masa yawa sai ya ga wani abu a ciki sai ya bada labari ya gaya wa mutane ai na ga kaza ai na ga kaza wa yusiluna ilayya kalama man istaghafa bi sai su aljanun kuna fahimta sai su iso min da maganganun waɗanda suke neman agaji na inji shi shehi kamar wannan irin kisar da suke faɗa ta dan bodiyo cewa wata rana wai ana zaune kawai sai aka ga yana matse hannun rigarsa ko kaga sai shehi me ya faru ne wai shi ai wani ne ya nemi agajin mu a teku muka je muka tserar da shi a kogin kwara daga Sokoto ya zo ya kawo agaji ya cece shi irin wannan tatsuniyar to irinta aljanu in suna son a ci gaba da wannan bautar sukan zuga waɗannan abubuwan su auku to shine sai ce wa yusiluna ilayya suna kawo mini menene yawa kalama man istaghafa bi min ashabi daga cikin dalibansa shi ashabu wala nufin mutanansa fa ujibuhu kuma sai in amsa masa fa yusiluna jawabi ilayhi sai su dauki amsa ta shi ma sai su kai masa shikenan abinda yake so ya samu yace wa kana kathirun min ash-shuyukh da yawa daga cikin shehunai alladhina hasala lahum kathirun min hadhihi al-khawariq wanda da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwan mamakin suka auku gare su idza kadzaba biha man lam ya'rifha idan wani wanda bai santa ba ya ƙaryata wa qala sai yace da shi yace wa shehin innakum taf'aluna hadha bi tariqi hilati ai wannan kawai da bana rufa idan kawai kuke wa mutane ai akwai masu zuwa sai su sami in sun ga wani shehi wannan abin ya faru sai su a wannan ai hila ce kawai dabara sai kuke yi rufa ide ne to idan shehin na gaske ne kuma shi bai san ma an yi wannan abun ba sai ce wallahi ni ma ban sani ba kun fahimci nan sai ya zama cewa wannan aljanin su suke yin waɗannan abubuwa domin su nuɗa waɗancan mutane tun dama kun ga kar ku manta shi malam ya gaya mana anan idan mutumin mai ilimin shari'a ne su aljanin ba sa gaya masa cewa mun ma kaza mun ma kaza mun ɗauki maganar ka mun amfani da ita mun sa mutane sun rudu kuma mun ɗauko maganganun su mun kawo kaji ka ba da amsar wani abu zai ce muku shi bai san an yi ba amma idan mutumin banza ne shehin ƙarya ne dama matuci ne to zai iya cewa eh haka ne saboda dama duniya yake nema ta hanyar waɗannan abubuwa Allah sa kun gane la ilaha illallah to shi da suke cewa kana kathirun min ash-shuyukh alladhina hasala lahum kathirun min hadhihi al-khawariq idha kadhaba biha man lam ya'rifha wa qala yasi da su innakum taf'aluna hadha bi tariq al-hilati kama yudkhalu an-nar bi hajar at-talq to nan ya shiga wasu abubuwa dogo jawabi zai bayar shi ibnu taymiya amsar sa tana tun a gaba to amma nan ya kawo wata jumla mu'tarida sai ya tsawaita maganar shi mutumin mai i'tirabin amma so nake ku fahimci abin nan yadda yake asali yana magana ne akan su irin waɗannan shehunai da aljanu kan ɗauki maganar su su kai wa mabiyansu domin su rudu mabiyansu ci gaba da bauta musu idan suka yi wani abu sai wani ya zo ya ce akan samu wani sai ya ce kai ni tunda ban san wani abun ba sai ya ƙaryata ya ce wannan ƙarya ce ai dabara ce kawai rufa'ida ce akan samu rufa'idan haka ne amma wani lokacin ba rufa'idan ba ce nan ibnu jamia so yake nuna mana cewa wani lokacin ba rufa'idan ba ne haƙiƙanin gaske ne amma ba shehin ne ke ba aljanu ne suke kun fahimci abin to shi ne sai yake cewa wani mutumin zai zo ya ce ai dabara kawai kuke mutane da rufa'ido shi ne alhila to
to sai ci gaba da ƙarin bayani dai akan maganar shi mutumin mai i'tirazin mai cewa bai yadda da abin ba sai ce abin naku dai rufa'ide ne kama yudkhalun nar kaman yadda dai ake shiga wuta bi hajarit talqi da dutsen talq menene dutsen talq wani dutse ne da ake amfani da shi ayi foda foda dai irin wannan ta ado ta cosmetics ba ku ga a foda ana rubuta talcum foda ba kun san wannan ai to wannan talcum din shine talqin ne asalin talqin shine daga wannan wani dutse ne mineral ne a ƙasa ake samo shi wanda suna cewa a cikin mineral na duniya ba wanda ya kai shi taushi shine mafi taushi wanda da bantsan da yatsa ma zaka yi bincinan sa to da shi ake garin wannan foda to shi kuma har yanzu ana yin suna cewa da shi ake yin abin nan wannan irin wannan ya sunanta waya ta wuta lantarki waya da take transfer take daukar wuta lantarki to ina service waya eh da shi ake yi saboda conductor ne sosai na wuta yana daukar wuta to hakanan ana yin ina abinda ake jona ayi welder da shi yar wayar da ake welder shi ma asalin ta daga wannan abin talcum din ake yi sunan wannan mineral din ne mun fahimci abu to suna cewa shi wannan abun idan mutun ya samu garin sa ya shafe jikin sa da shi zai iya shiga wuta bata kama shi ba to masu yin abun na siddabarin ƙarya na rufa'ido irin sa suke shafawa a jikin su sai su shiga wuta sai ku ga bata kama din ba to wanda yake zuwa ya ce waɗannan shehunan ƙarya kuke shirme kuke yi sai ya ce ai mun san irin wannan dabarar irin kaza ce irin kaza sai ka wannan misali Allah ya sa kun fahimci abu shine hajarul talqi yawa haka nan kuma yace wa usur anna binan annaranj ko usurun naranj shi kuma naranj shine abinnan wannan lemon nan da muke cewa lemon taba mai dacin nan anan Hausa dai haka muke kiransa lemon taba bitter lemon to shine to kusurin sa shi ma bawon sa yana da maiƙo da shi ma ana amfani da shi wajen irin wannan kayan ado din da sauransu waɗanda shi ma yana hana wuta ta kama wani abu kun fahimci wannan to shi ma irin wannan abun ƴan rufa'ida suna tatsawa su yi amfani da su to kaji ibnu kimiya wani zai ce yau kuma ƴan rufa'ida ma ake koya wani abu ya san sirrin abin ne matuƙa shi yasa yake faɗin waɗannan abubuwan masu rufa'idan da kuke ga suna mutane a kasuwa suna karɓar kwabin mutane mafi yawa na shirme ne ba na aljanin ba ne irin wannan ne za su shafa wani abu na siddabarin da suka san in an shafa shi sai ga mutum ya shiga wuta ya fito ba abin da ya same shi to shine sai ke faɗa wannan ƙushur shine abin jam'in kashir shine ɓawo ɓawon shi irin wannan bitter lemon ɗin shine ake nufi da ƙushur annaranj wa dubnu dafadi da kuma kitsan kwaɗo kwaɗo dai in aka samu kitsansa man da ke jikinsa shi ma in aka shafe jiki da shi ma ana samun irin wannan da haka duk masu rufa'idan nan irin wannan abin suke zuwa su samu su yi amfani da su sai su shafa a jikinsu sai ka ga wuta ba ta kama su ba sai a ce lawana waliyi ne nan ku ƙarya yake to shi ne wannan duhun abdafadi sai ce wa ghairi zalika da makamancin wannan min alhiyali na daga dabaru at-tabi'iyya natural wato dabaru na ɗabi'a wanda za a amfani da shi da wasu abubuwa na ɗabi'a a yi amfani da su sai ce fa ya ta'ajjabu ha'ula'il mashayikh to kun gani idan mutumin ya faɗi wannan sai ce ai duk irin siddabarin naku iri kaza ne sai su mashayikhin wannan shehunan sai su yi mamaki wa yaquluna sai su ce nahnu wallahi la na'rifu shay'an min hadhihi al-hiyal sai wallahi mu ba mu iya wannan dabarar ba mu iya ba san ba mu san wannan zancen ba falamma zakaru lahum khabiru yayin da mai ilimi akan wannan harkar ya ba su labari innakum lasadiquna fi zalika lalle ku gaskiya kuka yi ba ku san wannan labarin ba walakin hadhihi al-ahwal shaytaniyya sai dai wannan abin da aka ga aka ce an gani a gurin ku kun yi to ta hanyar shaydanu ne aljanu ne suka yi tare da ku ba kuma sani ba aqarru bi zalika sai lalle kuwa tunda su sun san shari'a za su yi lalle shaydanu suka yi irin wannan wataba minhum man taba wanda ya tuba daga cikin su ya tuba ila Allah zuwa ga Allah su tuba Allahu alaikum Allah ya karbi tuban sa ma'ana la Allah wani sabo ne suka yi sai Allah ya jarrabe su da irin wannan ya turo aljanu su fitine su su yi wani abu da su alhali kuwa ba su san ma me akai ba limma tabayyana lahumul haqq yayin da gaskiya ta bayyana gare su wata bayyana lahum min wujuhin kuma ya bayyana gare su ta fuskoki da dama annaha min ash-shaytan cewa daga shaytan ne wa ra'aw annaha min ash-shayatin kuma su ga cewa abin shaytanu ne suka yi lima ra'aw yayin da suka ga ko lamma ra'aw yayin da suka ga annaha tahsulu bi mithli al-bid'i al-madhmuma irin wannan abin suna faruwa ta hanyar bid'o'i bid'o'in da ba Allah bai yadda da su ba dama ba wata bid'a da Allah ya yadda da ita ma'ana bid'a abin zargi fi shar'i a cikin shari'a wa indal ma'asi lillahi haka nan idan mutun ya saba wa Allah to Allah na iya jarrabar sa yasa aljannu su fitine shi da wani abu shi yasa yake da muhimmanci malamai su zama su ne a gaba wajen nisanta tsoron Allah in Allah ya so jarrabar mutum Allah sai jarrabe shi da abubuwa da yawa ta inda baya tsammani Allah madauki ya tsare mu Allah sauke sai sai fala tahsulu indama yuhibbu Allah wa rasuluhu min al-ibadat wannan irin abubuwan ba za su faru ba idan aka ina aikata abubuwan da Allah da manzon Allah suke so na ayyukan ibada ash-shar'iyya na shari'a wanda ba bid'a ba fa'alimu kai sai a lokacin fa'alimu annaha hina idin to lokacin da aka yi musu wannan bayani sai su san cewa a wannan yanayi wannan abubuwa da suka auku min makhariqish shaytan daga abubuwan mamaki ne da shaytanu suke aikatawa li awliyaihi ga masoyansu ko ga masoyansa shi shaytan la min karamatir rahman ba su kasance daga karamomi na Allah mai rahama ba wanda yake yi li awliyaihi ga waliyansa wannan shi ne abinda malam ya bayyana ban sani kun fahimci zuwa nan wuri gaskiya ba sosai ba ko na'am ina falamma dhukira lahu yayin da aka ambata musu suka ga cewa a ashe wannan abun daga shaytanu ne to sai su tuno la Allah sun yi wani abu sun saba wa Allah da wani laifi sai Allah ya jarrabe su da wannan shaytanu amma in ba haka ba su a sanansu ba su san sun yi amfani da wata hila ta suddabaru ba haka kawai suka ga wannan abu ya faru kuma sai a ce abun ku aka ga kaza fa sai sai su ba su sani ba da haka ashe aljannu ne suke wannan abun su mutanen ma ba su san me ya faru ba to wanda zai tuba sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama ya aikata ayyukan kirki ya kuma bar waɗancan abubuwa domin mafi yawan dama waɗannan abubuwa idan mutum ya faɗa cikin bid'o'i to Allah na jarraba su da irin waɗannan musibu don haka shi yasa zaka ga waɗanda shaytanu aljannu suka fufutura sune malaman bid'a kullun sune tare da irin waɗannan kazance-kazancen da ƙaryace-ƙaryacen da kuma kokarin a nuna cewa ana wata karama ko wani abu na mamaki sai ce wallahu subhanahu wata'ala a'lamu bis-sawabi Allah shine mafi sanin abin da yake shine daidai wa ilaihi al-marji'u wal-ma'ab kuma matattara da makoma zuwa gare shi take wa sallallahu wa sallama ala muhammadin sayyidi rusulihi wa anbiya'i salatin Allah ya tabbata da kuma sallama da aminci akan muhammadu shugaban manzanninsa kuma shugaban annabawansa wa ala alihi hakanan ya tabbata ga alayansa mabiyansa da kuma yan gidansa kai wa sahbihi da sahabbansa wa ansarihi da mataimakansa wa ashiyaihi dai da mataimakansa mabiyansa in an ce ashiya ana nufin mabiya wa khulafaihi da khalifofinsa salatan wa salaman salati da kuma aminci wanda yake nastaujibu bihima muna neman ya sabbaba mana shafa'atuhu cetansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin muna fata Allah madauke karba wannan shine karshen maganar Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan to tunda muna da ƴan lokutan mintuna me zai hana mu kare shi gaba ɗaya mu bi wannan abin sama-sama zai isa lokacin mintuna bakwai to bari mu yi da Hausa kawai tunda ma asali baya cikin littafin ya zama daga yau mun gama insha Allah da karatun Al-Furqan ba sai mun sake dawowa wata magana ba Al-Khatima malam Salih Ali Sheikh ne yake cewa Khatima khatimar ma'ana ya takaita mana ne duk abin da ke cikin wannan littafin ya dunkule mana shi yace wa khulasatu hadhihi risala fi masail ana takaita wannan risala gaba ɗaya tun daga farko ta har ƙarshe domin wannan yana ga cikin abu mai fa'ida ka baiwa dalibin ilimi magana ta ƙarshe da zai tafi da ita gida cewa littafin nan ga abin da ya koya mana ko mutum bai bi tun daga farko har ƙarshe ba to ya saurari wannan a dunkule zai dauki darasin ƙarshe na farko al-masalatul ula ina ne yana cewa fi anna wujuda haka ne ko fi anna wujuda waliyillahi wa waliyish shaytan hada amrun muqarrarun fi shar'i na farko dai mun yadda cewa Allah yana da waliyai, shedanu ma suna da waliyai. Mun yi ayoyin nan ba rikici a wannan littafin, mun fahimci wannan karatu ko? To shi ma wannan din mun bashi haka, ba sai mun karanta wasu ayoyi da ya kawo ba. Mun gane shi ikhtisarin da yayi, mu ma ba mun yi masa ikhtisari dan mu kare da mu. Yawa abu mas'ala ta biyu shine fi ta'rifi waliyillahi wa ta'rifi waliyishaitan, definition din waliyin Allah da definition bayanin ma'ana na waliyin shaitan. Waliyullahi shine alwaliyu huwa kullu mu'minin taqiyyin laysa binabiyyin, duk mutumin da yake mu'mini ne kuma taqiyyi mai tsoron Allah wanda kuma shi ba annabi bane, wani shi ake ce ma wali. Mun gane wannan? Yawa mun san mun karanta ayoyin ababa sai mun karanta su bayan saboda lokaci. Alladina amanu wa kanu yattaqun, waliyin shaitan kuma huwa alladhi yuti'u shaitan, duk wanda yake da'a ga shaitan. Wa ya'muru bi amrihi, kuma yake umarduwa da umarninsa. Wa yukhalifu ma ja'a bihi Muhammadun alayhi salatu wa salam, kuma ya saba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan shine waliyin shaitan. Shi ma ya isa. Mas'ala ta uku fi khulasati hadha anna walayatal mu'mini lillahi jalla wa ala wa walayatul lahi jalla wa ala li 'abdihi almu'mini mutaba'idatun laysat ala martabatin wahida. Walittakarda Allah yake wa bawansa a ce wane waliyin Allah ne, Allah kuma ya dauke shi a matsayin waliyi, to ba matsayi ɗaya bace, wani waliyin ya fi wani waliyi. Gane wannan? Shi ma wannan ya isa haka. Don haka aqidar ahlus sunna shine yakunu fi shakhsi ashiya'a mujibatan li wilayati shaytan wa mujibatan li wilayati rahman. Haka nan a jikin mutum daya zaka sami yana da wani abu na walittaka ga Allah, za a iya samun wani bangare kuma inda ya saba wa Allah sai ya zama ya samu wani abu na walittaka shaytan. Mun fahimci abin? Ma'ana a tsakanin mutane mataki mataki ce, a jikin mutum daya ma hawa hawa ce. Allah ya samu gane wannan shi. To mas'ala ta biyar, ta hudu, anna li awliya'ir rahman alamat, cewa waliyan Allah mai rahama suna da alamomi, waliyan shaitan ma su ma suna da alamomi. Ko malamin jami'a ya ambace su a ciki. Mas'ala ta biyar, anna awliya ar-rahman lahum karamat, waliyan Allah suna da karamomi. Don haka kada wani ya ce karama babu ita. Duk mutumin da ya ce ba karama to ba ahlus sunna bane, bai fahimci sunna ba, domin mun karanta anan da ayoyi da dalilai cewa akwai karamar waliyai. Mun gane? To ita ma karamar an fassara ta bi annaha amrun khariqun lil adati yajri ala yadi waliyi, wani abun mamaki wanda Allah zai gudanar da shi a hannun wani waliyi, shi ake cewa karama. Mun gane ko? Abinda kuma yake aukuwa a hannun shaidanu ta hanyar shaidanu ko waliyan shaidanu, to wani abun mamaki ne wanda shaidanun suke gudanar da shi, wanda mutumin ka'idar ita ce in mutum ne da yake kan abinda Allah yake so, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to wannan sai a ce menene? Karama ce. In ko mutumin banza ne, mai bid'a ne, mai saban Allah karkatacce, ba a kan hanya daidai yake ba, ko an ga wani abun mamaki ya faru a hannunsa, mai sunansa in khawarij shaytaniyya sunansa, wannan shi ma mun karanta shi a wannan littafi. Sannan mas'ala ta shida, annal mubtadi'ata min hadhihi al-umma, in bid'a a wannan al'umma, wal mushrikin da mushrikai, wal ladina yata'allaquna bil quburi, da kuma ƴan makale wa kabari, aji a ta bautar kabari, wa yata'allaquna ta'alluqatil bid'iyya wa shirkiyya bil mu'azzamin, suna kuma irin wannan alaka su makalkale wa kaburuka ta hanyar bid'a da shirka da irin waɗannan mutanen da suke ciki wanda ake girmamawa. Yace haula itu'inuhum shayatin ala ashiya, wannan shaidanu na taya su irin wannan aiki. Shi ma wannan mun gamsu da shi, mu tsallake shi haka. Sannan almas'alatu sabi'a, mas'ala ta bakwai, annal jinna mukallafuna mithla taklifil insi, mun fahimci cewa aljanu su ma an dora musu shari'a irin yadda aka dora wa mutane shari'a, ko za a yi musu hukunci su ma ran tashin alkiyama. Wannan ba mu daɗe da karanta shi ba. Sai mas'ala ta takwas ita ce wal akhiratu allati khatama biha alkitaba, wadda malam ya rufe littafin sa da shi, annal abda, cewa bawa, idza tabayyana lahu alhaqqu was-sawabu, in gaskiya da kuma daidai ta bayyana gare shi, fi hadhihi almasail, a waɗannan mas'aloli, wa arafa almaqsid, kuma ya fahimci manufa, wa arafa sababa wa nash'ati ad-dalal, ya san kuma sababin tsirar wata abu wani abu na barna, fa yajibu alaihi an yuraji'a as-sawab, to wajibi ne a kansa ya koma zuwa daidai din, wa an yatuba ila Allah, kuma ya tuba zuwa ga Allah a jalla wa ala, fa innal haqa daidanul mu'min, domin ko gaskiya ita ce wurin kai kawo din mumini kullum anan yake shine ma nan daidai ne wurin zaman sa kenan da'iman nan yake motsin sa gaskiya maganar sa gaskiya aikin sa gaskiya wala yajuzu lahu an ya'lam al-haqqa wa yukadir bi halatta buga mumini ya san gaskiya kuma ya girman kai wa yatruka zalika ila ghairihi ya barwa wani wajibi ne ya yi amfani da gaskiya ya kuma bar ƙarya to wannan shine dai a dunkule dole mu tsaya anan a dunkule abin da ya auku kenan a cikin wannan littafi yau shekara nawa da fara shirin yau shi muka fara 12 ga watan Rajab a shekara ta 1100 kai ko ai da 430 da nawa shekara biyu kenan da 34 ko haka ne yau shekara biyu kenan chief a da karatun wannan litna to second June 2004 June shi ma to gashi a June din ne muka kare to muna fata dai Allah subhanahu wataala ya amfane mu da wannan littafi ku yi hakuri mun tashi da ruwan sama sautin makila wasu ba sa ji sosai na dage akan wannan saboda dai mu gama kafin watan Ramadan wannan kuma dama shine darasin mu na ƙarshe a wannan littafi insha Allah saboda bayan Ramadan sai ya zama insha Allah mun fara wani littafi din daban kamar da za a zo a sanar muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mun amfana da wannan littafi Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara hada zukatanmu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa a wannan littafi ya zama shine daidai fassara sa daidai ta zama muna fata Allah maduke ba mu lada abinda ya zama kuma kuskure ne a ciki muna fata a fahimci kuskuren a rubu da shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan daidai din har ƙarshen rayuwarmu waɗanda garin fadakarwa muka faɗi wani abu dangane da su domin fatan su gyara muna ƙara addu'a Allah subhanahu wataala ya sa su gyara Allah ya shiryar da su wanda suka karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kowane bangare Allah madaukaki muke musu addu'a muke roƙon sa ya shiryar da su ya dawo da su kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bar hanyar mutane wanda basu kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Allah hada zukatanmu akan wannan hanya baki daya har ƙarshen rayuwarmu sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.